This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau Talata 19 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar mazauna jihar Niger Najeriya sun bayyana rashin jin daɗinsu akan matakin ƙin buɗe iyakokin Nijar. Haka kuma za a yi cewa Amurka ba ta yanke hukunci ko shawara kan janyewa ko barin sojojinta a Nijar ba, duk da umarnin janyewa da sojojin Nijar suka bata. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari bamban, drama ta gaba za ta kamana. Albarkacin watan Ramadan mai alfarma, za mu ji karatun Alƙur'ani daga yara manyan gobe. Amma fa duka, sai mun fara rashin labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Talata nan ne sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine, a yayin wani taron kasashe sama da 50 a Jamus da Amurkan ke jagoranta, da nufin daidaita kokarin da suke yi na marawa Ukraine baya, da yake bude wani rukunin tuntuɓa kan batun samar da kariya ga Ukraine. Austin ya ce dakarun Ukraine na fuskantar yanayi mai tsanani da gagarumin gumurzu, inda su kuma farar hula ke nuna juriya ga lugudan makamai masu linzami na Rasha da jiragen Iran marasa matuki. Ya ce Ukraine ba za ta ja da baya ba, haka ma Amurka, don haka sakonmu a bayyane yake a yau, Amurka ba za ta bari Ukraine ta sha ƙasa ba, wannan haɗin gwiwa ba zai bar Ukraine ta faɗi ba, haka sauran ƙasashen duniya su ma ba za su bar Ukraine ɗin ta faɗi ba. Austin ya kuma yi ƙarin haske akan sabbin tallafi daga ƙasashen Czech Republic, Jamus, Faransa, Denmark da Sweden. A wannan makon ne ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai ziyara ƙasashen Saudiya da Masar domin tattaunawa kan abin da ya ce zai mai da hankali ga neman tsagaita wuta a Gaza, sakin mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su, da kuma tsara yadda za a farfado da Gaza a bayan yakin. Da yake magana a yau Talata yayin wata ziyara da ya kai Philippines, Blinken ya shaida manema labarai cewa akwai bukatar da ke da akwai na samar da shiri a ƙasa na yadda za a tunkari sha'anin gudanar da gwamnati da tsaro da taimakon jin ƙai da kuma sake gina Gaza. Blinken ya kara da cewa Amurka ta gamsar da Isra'ila game da mahimmancin samar da shirin, tare da bayyana fatar ganin rikicin zai kawo ƙarshe a nan ba da jimawa ba. A yau Talata ne sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sha alwashin cewa Amurka za ta kare ƙasar Philippines a yayin da 'yar tsama ke karuwa tsakaninta da China dangane da rikicin kan iyaka a kudancin kogin China. Blinken ya bayyana shan alwashin ne jim kaɗan bayan isarsa birnin Manila domin tattaunawa da ministan harkokin wajen Philippines Enrique Manalo. Ya ce Amurka za ta tsaya ma Philippines da ƙarfafan ginshiƙan kariyarta da suka haɗa da daɗaɗɗiyar yarjejeniyar kare juna, wato yarjejeniyar shekarar 1951, wadda ta ƙulla yarjejeniyar cewa kowace ƙasa za ta kare 'yar uwarta a yayin yaƙi. China dai ta yi babaki da kusan ɗaukakin kogin na kudancin China, inda ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen makwabtan ƙasashe da suka haɗa da Philippines, Taiwan da Vietnam. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBS ta ce daga watan jiya na Fabrairu farashin kayayyaki a Najeriya ya yi tashin gwarin zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin 100, lamarin da ya nuna ƙari idan aka kwatanta da alƙaluman baya na kashi 29.90 daga cikin 100, inda a bara daidai wannan lokaci a watan Fabrairu farashin ya ƙaru da kashi 9.79 daga cikin 100, lamarin da ya sa talakawan Najeriya suka tsinci kansu a cikin wani matsanancin yanayi mai firgitarwa. Mai taimakawa shugaban Najeriya Ahmad Tinubu kan yaɗa labarai Abdulaziz Abdulaziz ya ce domin samun mafita daga kuncin da 'yan ƙasar suka tsinci kansu ne, ya sa shugaban ƙasar ya gana da shugabannin ƙasashe masu arziki domin ganin sun zo sun zuba jari a Najeriya. Gwamnatin Somalia ta ce wani sabon farmakin soji akan Al-Shabab ya kashe kusan mayakan Al-Shabab din su 40 a yankin Shabelle. Cikin wata sanarwa da ma'aikatar yaɗa labarai al'adu da yawon buɗe ido, gwamnatin ta ce rundunar sojin ƙasar da abokan hulɗa daga ƙasashen waje suka gudanar da aikin, lamarin da ya haifar da kai hare-hare ta sama tare da ƙasashen da ke marawa dakarun na Somalia baya. Hare-haren sun faru ne a ƙauyukan Baldoska da Baghdad, mai kimanin nisa kilomita 30 daga arewacin Mogadishu. Sanarwar ba ta faɗi takamaiman lokacin da aka kai hare-haren ba, to amma majiya daga cikin gida ta ce hare-haren sun afku ne a yammacin Litinin.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tun bayan zanyi takunkumai har na rufe iyakokin Nijar da Najeriya da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi, har yanzu Nijar ba ta tanka ba kuma iyakokin tana ci gaba da kasancewa a rufe. Lamarin ya sa 'yan kasar Nijar mazauna jihar Niger Najeriya suka nuna rashin jin daɗin su, kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Mustapha Nasiru Batsari.
'Yan kasar jamhuriyar Nijar mazauna jihar Niger Najeriya sun bayyana rashin jin daɗinsu a kan matakin da shugaban mulkin soja na Nijar, General Abdulrahman Tchani, ya ɗauka na ƙin buɗe bodar ƙasar ta Nijar da Najeriya, bayan da ƙungiyar ECOWAS ta janye duk wani takunkumi da aka sanyawa ƙasar ta Nijar. A wani taron manema labarai, Amina, shugaban ƙungiyar ta 'yan ƙasar Nijar a jihar Niger, Alhaji Ɗanladi Ali, ya ce tun farko suna cike da murna saboda janyewa ƙasarsu ta Nijar wannan takunkumi da ya jefa dubban talakawa cikin mawuyacin hali, amma kuma sai murna take neman komawa ciki akan wannan mataki da sojojin ƙasar ta Nijar suka ɗauka. A saboda haka ma, Alhaji Ɗanladi Ali ya ce a madadin 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a jihar Niger Najeriya, suna kira da babban murya ga sojojin da ke riƙe da madafun iko a jamhuriyar ta Nijar da su hanzarta buɗe boda domin talakawa su samu sa'ida.
Shi shugaban ƙasa namu na Nijar Tchani ya rufe boda, ya ce shi bai yarda wannan hukuncin da ECOWAS ba ta yi. Gaskiya ba mu ji daɗin wannan bayanin da muka samu labari ba. Kiran da muke akan shi shine ya duba ya ga mu da muke zamai a waje, sauki ne ya riga zo mana, kuma 'yan magana suna ce ta leko ta koma. Gaskiya mu mu ji daɗin wannan ba.
To shi ma dai mataimakin shugaban kungiyar ta 'yan Nijar a jihar Niger, Alhaji Aliyu Halidu, ya ce suna yi ma kungiyar ta ECOWAS godiya akan cire takunkumi ga Nijar din. To amma kuma suna roƙon sojojin na Nijar da su dubi bayan Allah da idan rahama.
Muna son mu yi ma shi ECOWAS godiya tukuna, ya suka duba wannan abu, suka bude boda. Kuma kira ne muna kira don Allah, mu ma a Nijar ya kamata su ma su duba su bude boda, because wannan boda rufe shi gaskiya ko mu ma da kanmu mutanen Nijar wanda muna zama a Najeriya, abu yana dame mu sosai. Kuma mutanen mu yanzu tafiyansu gaskiya abun dai ba sauki.
Sai dai a gefe guda kuma shugaban kungiyar ta 'yan Nijar a nan jihar Niger, Alhaji Ɗanladi Ali, ya ce suna goyon bayan hukumomin sojan Nijar akan matakin katse hulɗa ta soja a tsakanin Nijar ɗin da ƙasar Amurka. A cewarsu, a yanzu Nijar ba ta buƙatar duk wani tallafin soja a tsakaninsu da wasu ƙasashen Turawa.
Tuntuni ya kamata a ce kawai asalin sojojin Nijar su tsare Nijar, ba lallai ba a kawo sojoji wanda za a ce su za su tsare Nijar, kaga abun bai ba.
Da dama daga cikin 'yan Nijar ɗin da muka zanta da su a Najeriya sun yi fatar ganin matsalolin shugabanci da ƙasar ta shiga a yanzu sun zama tarihi nan gaba kaɗan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gai da Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar ɗin, inda har yanzu Amurka ba ta yanke shawarar ci gaba da kasancewar sojojinta a Nijar ɗin ba, duk da sanarwar da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta fitar na cewa ta kawo ƙarshen yarjejeniyar
da ta bada damar kasancewa sojojin Amurka don ayyukan yaƙi da ta'addanci. Ga fassarar rahoton Jal Saldin daga Zarawa Aminu Fage.
Kwanaki bayan da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta sanar da yanke hulɗar soji da Amurka, har yanzu akwai sojojin Amurka 1,000 da wasu dakarun ƙasar ba su fice daga jamhuriyar ta Nijar ba.
We are working through diplomatic channels to seek clarification.
Muna aiki ta hanyoyin diplomasiya don neman ƙarin haske. Mataimakiyar sakatariyar yada labarai ta Pentagon Sabrina Sin ta ce,
I don't have a time frame of any withdrawal of forces.
Ba ni da masaniya kan lokacin da za a janye sojojin. Sin ta ce, duk da sanarwar da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi cewa an soke yarjejeniyar da ke ba sojojin Amurka damar yin aiki a Nijar. Har yanzu jami'an Amurka ba su samu wani takaitaccen wa'adi na barin ƙasar ba.
We want to see our partnership continue if there is a pathway forward.
Muna son ganin haɗin gwiwarmu ya ci gaba idan akwai damar yin hakan. Bidant Patel na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce, ana gudanar da tattaunawar ce da ofishin jakadancin Amurka, kuma Washington ta yi imanin cewa tana da kwakwarar hujja.
Our security partnership with West African partners are mutually beneficial and are intended to achieve.
Muna cin moriyar juna akan abubuwan da muke da su na tsaro da abokan hulɗarmu na Afirka ta Yamma. Kuma niyyar ita ce don cimma abin da muka yi imani tare da su wajen daƙile yawan ayyukan ta'addanci da samar da yanayi mai kyau ga ci gaban tattalin arziki da zamantakewa.
Dakarun Amurka a Nijar sun kasance cikin shirin kota-kwana tare da dakatar da duk wasu ayyukan yaƙi da ta'addanci tun bayan juyin mulkin da aka yi a watan Yulin da ya gabata. Sai dai jami'an leƙen asirin Amurka sun ƙara nuna damuwa kan yadda ƙungiyoyin ta'addanci masu alaƙa da Al-Qaida da ISIS ke ƙaruwa, lamarin da ke ƙara yin barazana ga yankin Sahel da ma sauran wuraren. Jami'ai kuma sun nuna damuwarsu kan cewa idan Amurka ta bar ƙasar, za ta buɗe ƙofa ga abokan adawarta kamar Rasha da Iran su shiga ciki. Damuwar da ke nuna cewa sun nuna wa jami'an mulkin sojin yayin tattaunawar da aka yi a baya-bayan nan, kuma mai yiwuwa ne hakan ya haifar da kura Amurka daga ƙasar. Saƙon da fadar White House ta fitar duk da haka shi ne cewa har yanzu akwai sauran fatan ci gaba da haɗin gwiwar.
We're in touch with them.
Muna ci gaba da tuntuɓar su.
Idan ya zama wajibi sai sojojin Amurka sun fice daga Nijar. Jami'an Pentagon sun ce akwai sauran zaɓi. Ko da yake wasu jami'an na fargaban sauran wuraren ba za su dace da ayyukan daƙile barazana ayyukan ta'addanci ba.
Madalla. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za iya samun a tashar yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafukan kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manja na zalla.
Wani gari
bai kai gabas da nisa ba.
Wani gari
bai canja ja a suna ba.
Wani gari
bai kai arewa hali ba.
Wani garin da ake kurba manja na zalla.
Madalla. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na Allah ɗaya gari bamban. A wannan makon, shirin yaya da zango ne a birnin Paris na ƙasar Faransa, inda za a ji ƙalubalen da ɗalibai da ke zuwa karatu a ƙasashen waje daga ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya da Nijar ke fuskanta.
Sai mutum ya yi ɗaurayar allo, wato kusan da abin da aka koya a can gida, idan aka zo Turai sai a ga karatun gida ya bar mu a baya, karatun nan sai an ƙara hazaƙa sosai da sosai.
Gaskiya a wannan sai suke nuna min kamar ma ban yi masters a baya ba, saboda yanayin canjin da kuma yanayin ci gaban da na gani.
To za a kuma ji Alfano da ke tattare da karatu a Turai da kuma abinda mai burin son zuwa Turan karatun ya kamata ya sani. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. To a kowace shekara dubban ɗalibai daga ƙasashen Afirka ne ke zuwa Turai don neman ilimi, inda suke kashe miliyoyin daloli don cimma buri.
Sunana Muhammadu Rabiu Sahal, ni haifafan Bauchi ne. Na samu tallafi na hukumar Peter da fasaha ta Najeriya don na zo na yi karatuna na digiri na uku a nan University Paris-Saclay da ke France. Aspect ɗin da na zo aiki a kai shi ne aspect na tarin fika.
Sunana Yusuf Shaibu, ni mutumin Kaduna ne. Ina karantar ilimi na Big Data na sama na kura tunanin ɗan Adam.
Sunana Mubarak Mahmud, kuma yanzu na gama wato karatun digiri na uku kenan PhD, kuma na karanci ɓangaren agriculture wato harkar noma da kuma ecology.
Sunana Ibrahim Buba, ni mutumin garin Gurini a jihar Yobe arewacin Najeriya. Na zo karatun digiri na uku a nan ƙasar Faransa.
To malaman da ke da burin kawo gagarumin sauyi a fannoni daban-daban da ake fuskantar matsaloli da ke hana ci gaba a ƙasashen Afirka da dama. Bambancin al'adu ko yare da kuma uwa uba, tsarin karatu a Turai ya sha bamban da na kasashen mu na Afirka.
A gaskiya babu haɗi, saboda makarantar da nayi na farko nayi makaranta ne a Najeriya, degree na biyu kuma masters kenan nayi ne a kasar Sudan. So a yanzu ina sake yin abin da suke ce ma master na biyu, wanda daga shi za a fara doctorate kenan. Gaskiya a wannan sai suke nuna mun kaman ma ban yi masters a baya ba, saboda yanayin canjin da kuma yanayin ci gaban da na gani, wanda shi ne yasa ya tado min da tsohon burina na rayuwa na cewa kai lalle ya kamata mu san abin da muka sani saboda mu sanar da shi.
Sai dai duk da haka, karatu a Turai dai na bude kofofi na samar da abubuwan ci gaba. Misali ga Dr. Mubarak, da ya riga ya kammala karatun digirgir a fannin noma, ya ce burinsa ya shawo kan barazanar da yunwa ke yi wa rayuwar jama'a a Afirka.
Muna yi aiki akan abubuwa da yawa, amma ɗaya daga ciki shine ta yaya shuka da muke da ita za ta dinga ɗaukan taki daga cikin iska. Wannan sabon abu ne wanda babu shi, kuma muhimmancin shi shine na farko mu a Afirka zai taimaka mana domin ba mu da isasshen taki. To idan aka ce muna da wani ilimi da shukokin mu za su ɗau takin daga iska, to an rage wa masu noma kashe kuɗi, sannan kuma wannan zai taimaka wajen samar da tsaro na abinci, wato food security. Mu can ba mu da taki nan kuma suna da shi da yawa, to yana samun musu da illa. Na farko in sun zuba yana tafiya ƙasa sai je lallata ruwan sha, akwai cutuka da yake sawa har da kansa, sannan kuma akwai wani iska da yake fitarwa wanda yake haddasa ɗumamar yanayi. To mun gano hanyoyin da za mu rage wannan, yana daga cikin abin da na koya. Wannan abu zan kai shi Najeriya, domin idan ban kai shi Najeriya ba na cuci kaina, na cuci Najeriya. Ni yanzu already ma na fito da hanya da zan je na kai, domin na fara magana da wasu mutane wanda za mu je mu yi aiki tare da su, kuma na tabbata za a yi amfani da shi mutane su amfana.
Duk da kalubalen da ake fuskanta a gida da cewa ɗalibai kamar ire-iren ku da suka gama samun iliminsu a Turai ba sa son koma gida, dalili kuwa ba sa iya cimma burinsu, gara su zauna a inda suka san cewa za su samu biyan bukata.
Ni ma din ba komawa zan ba. Ba wai ba zan koma ba permanently, zan koma Najeriya amma ba yanzu ba. Abinda nake so shine akwai abubuwa da yawa da nake son na ƙara koya a nan, wanda na tabbatar da cewa idan na koma Najeriya kamar na kashe wannan wato daman da nake da ita ne. So ina son na ƙara koyan wasu abubuwa, sannan kuma zan koma Najeriya daga baya. Amma a lokacin da nake zama a nan, ina son na yi amfani da daman na dinga kai wato ilimin mukan ko kuma abin da kira collaboration tsakanin institutes, abubuwan haɗin gwiwa tsakanin institutes da muke da su a nan da kuma gidanmu Najeriya ko Niger ko Africa duka in general.
To matsalar wutar lantarki da makamashi dai daɗaɗɗiyar matsala ce a Najeriya.
Sunana Ibrahim Buba, na kware a ɓangaren da ya shafi harkar renewable energy da kuma harkar thermal transport da electronic transport.
Albarkacin ƙaro karatu mai zurfi a Faransa yanzu ya so mu nazarin tunkarar wannan matsalar gadan-gadan.
Wannan abubuwa ne da suke da amfani a kan harkar yadda da ya amfani da energy a guri kadan na tsawon lokaci. Misali kamar yadda batar mu ke mutuwa yawanci a waya, ta za iya inganta sai ya zama an aka yi caji zai iya sati. Wannan zai taimaka mutanen da suke kauye, zai taimaka wa ma'aikatan tsaro, zai taimaka wa inda falwaya ba ta zuwa, wato mutanen da ba za su samu wutar lantarki ba ta hanyar grid.
Fita dai neman ilimi a kasashen waje ba wani sabon abu ba ne a ƙasa kamar Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa matsaloli kamar tafiyar hawainiya da ilimi ke yi a akasarin jami'o'i da kuma rashin aikin yi bayan an kammala karatun sun taka rawa ainun a daga alƙalman ɗaliban da ke fita kasashen waje neman ilimi a kowace shekara. To amma me ya kamata mai burin zuwa Turai neman ilimin ya sani? Ga shawara daga bakin malaman.
Gaskiya yawanci in mutum ya fito daga Najeriya, experience dina da kuma experience din wanda muke tattauna da su shine sai mutum ya yi ɗaurayar allo. Wato kusan da abin da aka koya a can gida, idan aka zo Turai sai a ga karatun gida ya bar mu a baya, karatun nan sai an ƙara hazaƙa sosai da sosai. Ba sa wasa ko kaɗan, komai ana yin sa da inganci da gaske, yadda kai da ka zo nema za ka samu duk abin da kake so, da amsar da kake da ita za a baka. Kuma babu ruwansu da wai abin zai ɗau lokaci, ko mun ɗaukan lokacin za su iya haƙuri su tabbatar kan cewa ɗalibi ya gane sannan aje na gaba.
Gaskiya abin da ya kamata ga matasa ya kamata ne a ce su riƙe ilimin da gaske, in sun shirya karatun su ya zama dai cewa sun shirya karatun ne ba wai kawai a gama a samu aiki ba, a san me aka karanta din shine na farko. Na biyu kuma ya kasance matasan sun waye da kalan fagen ilimi na zamani, wanda yake an koyar da kai a makaranta, in ka koma gida akwai kafofi daban-daban wanda zaka ƙara ilimi, kwakwalwanka zai bude, kin ga kenan, koda ka zo ka tsinci kanka a kalan wannan wuri already daman ka riga ka san cewa an riga an maka nisa. To in ka zo canjin ba za ka samu irin culture shock ba ta wannan fannin ilimin, kamar mu sai da muka zo muka ga canjin daman na tunanin za mu ji daɗin karatun, amma yanzu kawai sai ya zama ma ba mu da lokaci kullum muna makaranta.
Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga birnin Paris na ƙasar Faransa.
gai da Ramata Garba. Albarkacin watan Ramadan ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Fa'imatu Abubakar, daliba a makan Ashabul Kafiwar Rakin, Kamaru yawun da Birkitere. Zan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai da ya sawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه والتوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب صدق الله العظيم
الله أكبر yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
A ranar Talata nan ne sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine a yayin wani taron ƙasashe sama da 50 a Jamus da Amurkan ke jagoranta da nufin daidaita ƙoƙarin da suke yi na marawa Ukraine baya. A wannan makon ne ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai ziyara kasashen Saudiya da Masar domin tattaunawa kan abin da yace zai mai da hankali ga neman tsagaita wuta a Gaza, sakin mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su, da kuma tsara yadda za a farfado da Gaza a bayan yakin. A yau Talata ne sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sha alwashin cewa Amurka za ta kare kasar Philippines a yayin da ‘yar tsama ke karuwa tsakaninta da China dangane da rikicin kan iyaka a kudancin kogin China. Blinken ya bayyana shan alwashin ne jin kaɗan bayan isarsa birnin Manila domin tattaunawa da ministan harkokin wajen Philippines Enrique Manalo. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBS ta ce daga watan jiya na Fabrairu farashin kayayyaki a Najeriya ya yi tashin gwarin zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin 100. Lamarin da ya nuna ƙari idan aka kwatanta da alƙaliman baya na kashi 29. Gwamnatin Somalia ta ce wani sabon farmakin soji a kan Al-Shabaab ya kashe kusan mayakan Al-Shabaab ɗin su 40 a yankin Shabelle. Cikin wata sanarwa da ma'aikatar yaɗa labarai al'adu da yawon buɗe ido, gwamnatin ta ce rundunar sojin ƙasar da abokan hulɗa daga ƙasashen waje suka gudanar da aikin.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Laraba, inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Hauwa Shehu Birtaniya na kawo muku shirye-shiryenmu na yau. Sai Fiona Nandudu wadda ta haɗa tare da Bada Umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumil ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.